Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalamu Sigarba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 1 ga watan Nuwamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Ma'aikatar Shari'a a Amurka ta ce tana nan tana aiki tukuru tare da hukumar da ke binciken manyan laifukan kasar ta FBI game da binciken wasiƙun email din yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton. Wani janar ɗan mayakan Iraki ya ce dakarun ƙasar na musamman sun kama tashar talabijin ɗin ƙasar da ke Mosul a zaman wani ɓangare na farmaki da suka auna kan birnin. A ƙasar China kuma aƙalla mutane 13 sun mutu, wasu su 20 kuma sun ɓata bayan wata fashewa da ta auku.
To kanin labaran kenan. Ɗazun nan aka kai wasu hare-haren ƙunar baƙin wake a Maiduguri, jihar Borno, Najeriya. To ko me yasa bayan ana ganin 'yan Boko Haram sun naƙasa suka zaburo da hare-haren?
Su kullum suna son ne a san cewa suna nan.
Yayin da zaben shugaban Amurka ke kusatowa, yaya jama'a ke ganin yaƙin neman zaben a yanzu?
Wai, ai Ibrahim, su kansu Amurkawan sukan ce ma ba su taɓa ganin wani irin yaƙin neman zaɓe mai zafi, mai tsanani, mai ruɗarwa da kuma ɓacin rai kamar wannan ba.
Za kuma a ji cewa hukumomin da abin ya shafa sun mai da martani kan zargin cewa wasu jami'ai suna lalata da mata 'yan gudun hijira. Kuma kamar kowace ranar Talata, Sarfilo Hashin Gumal na tafa da shirin noma, muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sifa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce tana nan tana aiki tukuru tare da hukumar da ke binciken manyan laifukan ƙasar ta FBI game da binciken wasiƙun email ɗin 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton. Wani babban jami'in ma'aikatar, Peter Katzig, ya aike da wata wasiƙa jiya Litinin ga shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai da suka fusata akan sake tado batun binciken da hukumar FBI ta yi dab da za a yi zaɓe. A ranar Juma'a da ta gabata, daraktan hukumar ta FBI, James Comey, ya sanar da majalisar dokokin Amurka cewa jami'an hukumar za su gudanar da bincike akan wasu sabbin wasiƙun email ɗin Clinton da aka gano a lokacin da ake binciken wani tsohon ɗan majalisar dokokin Amurka, Anthony Weiner, wanda kuma tsohon mijin Huma Abedin ne mai yi wa Hillary Clinton hidima. An dai zargi Wina da turawa wata matashiya 'yar shekaru 15 saƙonnin batsa, ana tunanin ta yiwu Wina da Abedin sun yi amfani da kwamfuta ɗaya.
Wani janar na mayakan Iraki ya ce dakarun ƙasar na musamman sun kama tashar talabijin ɗin ƙasar da ke Mosul a zaman wani ɓangare na farmakin da suka auna kan birnin da zumar korar 'yan ƙungiyar ISIS. A karon farko tun shekarar 2014 sojojin Iraki suka shiga birnin, bayan da suka fi mai da hankali kan ƙauyukan da suke ciki da kewayen birnin na Mosul. Manjo Janar Sami Al-Aridi ya faɗi cewa dakarun sun shiga unguwar Gujali da ke Mosul da safiyar yau ɗinnan Talata, inda suka yi ba ta kashi da mayakan ISIS. Ya kuma ce mayakan na ISIS sun gina shingaye da kankare don hana dakarun Iraki shiga birnin. Zafafan harhare ta sama kan inda mayakan na ISIS ke a unguwannin Gujali su ne suka buɗe hanya ga dannawar da dakarun Iraƙin suka yi. Mayakan su mai da martani ta harba makamai masu linzami da kuma gurneti. Wannan nasarar ta zo ne makonni biyu bayan da haɗakar dakarun Kurɗawa da na 'yan Shi'a da kuma ɓarin wuta ta sama da dakarun Amurka suka ƙaddamar a matsayin farmaki mafi girma a ƙasar tun bayan shekarar 2003 don kawar da 'yan ISIS ɗin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 13 sun mutu, wasu su 20 kuma sun bata bayan wata fashewa da ta auku a wata mahakar gawayi na Kwal da ke yankin Chongqing na kasar China. Fashewar ta faru ne a wata mahaka mai zaman kanta da ke garin Laisu da safiyar jiya Litinin, a cewar kamfanin dillancin labaran Xinhua. Mataimakin magajin garin Chongqing ya faɗi cewa an kaddamar da shirin neman mahakan da suka bata, ko da yake kokarin aikin ceton na fuskantar cikas saboda barugudan da fashewar ta haddasa da kuma ganin iskar gas ta gurbata wurin da guba. Hukumomi sun riga sun kaddamar da bincike akan mummunar fashewar, kuma jami'an yankin sun ba da umarnin dakatar da aiki a kananan mahakan da ke yankin dan wato na dan lokaci. A farkon shekarar nan, kamfanin dillancin labaran Xinhua ya ce hukumar kula da harkokin magashin kasar China ta ce an samu hadarurukan gas guda 171 a mahakon gawayin Kwal guda 45 a shekarar da ta gabata.
Amurka na nuna damuwa matuƙa dangane da abin da ke nuna alamun karuwar matsin lambar hukuma akan kafafen yada labarai na 'yan adawa a Turkiya, bayan da aka tsare wani babban jami'i na jaridar da ake kira Cumhuriyet, ɗaya daga cikin jaridun ƙasar masu tasiri. Yayin da Amurka ke goyon bayan ƙoƙarin ƙasar Turkiya na gano waɗanda suka yi yunƙurin juyin mulkin da bai yi nasara ba ranar 15 ga watan Yulin bana, rufe kafafen yaɗa labarai da kuma kama wasu 'yan jarida a ƙarshen makon da ya gabata, abin damuwa ne a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kamun babban editan kamfanin jaridar Cumhuriyet Murat Sapkun da wasu manyan jami'an kafar ya zo ne bayan da aka dakatar da ma'aikatan gwamnati fiye da 10,000 da malaman makaranta da jami'an kiwon lafiya a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Haka kuma an rufe kafafen yaɗa labarai fiye da 10 a ƙarshen makon. Wani babban jami'in ƙasar Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya Litini cewa abubuwan da suka wakana cikin ƙarshen makon jiya abin damuwa ne saboda yadda shugaban ƙasar Turkiyya ya yi katsalandan cikin harkokin zaben shugabannin jami'o'in ƙasar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Maiduguri, babban birnin jihar Birnin Najeriya, inda dazunan wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka kai harin kunar bakin wake a jihar. Haruna Dauda, gare ka.
A yau da safe ne dai aka sake samun wani tashin bom a cikin garin Maiduguri wanda ya halaka mutane 4. Wannan tashin bom din da ya kunne akan babbar titin zuwa garin Gubiyo, inda aka ce mutanen da ke cikin wata mota kirar pickup ne bom din ya tashi da su, kuma ana zaton cewa sun fito ne daga daji suna dumfaran zuwa garin Gubiyo. Wannan dai shine karo na uku a jere da ake samun tashin bom mai a cikin garin Maiduguri, wanda kuma yake sanadiyar mutuwar mutane da dama, kama da maza da mata da kuma kananan yara. A wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno, wato Mr. Victor sai ku ya aiki wa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta wato WhatsApp, na nuni da cewa wannan bom din ya tashi ne dab da wajen wani binciken ababen hawa da jami'an sojoji ke yi a mashigar garin Maiduguri daga garin Gubiyon. Sai dai sanarwar bai karin haske game da waɗannan mutane 4 da aka ce sun mutu a cikin wannan motar pickup din ba, ko ya Allah fasinja ne ko kuma su suke dauke da bumafaman. A daidai wannan lokacin ne kuma jami'an haɗin gwiwar rundunar tsaro da ake kira Multinational Joint Task Force suka fidda sanarwar cewa wasu yayan gungiyar Boko Haram din su 240 sun mika kansu da kansu ga jami'an tsaron da ke wannan yanki. Wannan sanarwa da jami'an hudu da jama'a na rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron, wato Multinational Joint Task Force, Colonel Muhammad Dole ya aiki wa manema labarai, na nuni da cewa waɗannan mahara 240 sun mika kansu ne ga jami'an sojan Najeriya ranar Litinin din da ta gabata. Sanarwar ya ce waɗannan mutane sun mika kansu ne saboda irin aiki da jami'an soja ke gudanarwa a wannan yanki, wanda ya hana su samun irin ababen da suke bukata a wannan ƙauye da ake kira Bagasola Town ta da kasar Chadi. Ya ce waɗannan mutanen kuma sun mika wasu makamai da ke hannunsu kafin su mika kansu da kansu. Sanarwar ya ƙara da cewa kwamandar rundunar gamayyar sojojin, wato Major General Adeosun, ya kuma tallafa waɗannan mutane da kayayyakin abinci da kuma wasu 'yan kuɗaɗe da za su taimaka kansu da kuma iyalansu. Haruna Dauda, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To, a gaida Haruna. To ganin yadda ‘yan Boko Haram da ake ganin an murƙushe su suka zaburo da hare-hare, ‘yan Najeriya sun shiga cece-kuce. Hassan mai da kaina gare ka.
Biyo bayan sake bullar ci gaba da kai sabbin har-hare, kunar bakin wake da makwantan bauna da 'yan bindigar Boko Haram suka sake bullo da shi, 'yan Najeriya sun fara tunanin irin nasarar da a baya ake ganin an cimma a yaƙi da ta'addanci. Na tambayi daraktan watsa labarai a hedkwatar sojojin Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko baya jin yanzu dakarun tarayya na samun koma baya?
Yanda wannan kungiya ta 'yan ta'adda ta Boko Haram ta addabi jama'a, kowa ya sani an shawo kan matsalar, don kuma an sami wasu ɗaiɗaikin wasu matsalolin tsaro, ba wani abu ne na cewar mutum zai zo ya ce kwata-kwata ba a sami nasara ba. Matsaloli ne wata sa'a sukan taso, sojoji da jami'an tsaro suna bakin kokarin sai a tabbatar da waɗannan matsaloli da aka samu an yi magana.
Tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, masanin tsaro ne.
Ba an kai lokacin da su 'yan ta'addan suka zo suka ce ko suna neman a yi masa afuwa ko kuma sun yi saranda, yakin ta ƙare ko sunkurin ya ƙare, to za mu rika samun irin wannan jihwa-jihwa. Saboda su kullum suna son ne a san cewa suna nan, ba za su so a ce ai yau babu su ba.
Aliko ‘yan Rashid Harun, ƙwararre kan yaƙi da ta'addanci, ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Mun faɗa ba a Najeriya ba kawai, a duk duniya ba inda za a yi amfani da soja a ce an kawo ƙarshen 'yan ta'adda da cikin sati biyu zuwa sati uku da suka wuce. Waɗannan 'yan ta'adda sun taso hoɓɓasa, an ba su azali da sun yi rugurut. Ke da daddare ma da nake faɗa maka, an samu wasu ƙare-ƙaren abubuwa da suka tashi guda uku a cikin Maiduguri, amma har yanzu ana so a ɓoye akan cewa ai ba bom ba ne.
A baya dai malaman addinin Islama irin su Sheikh Abubakar Diyar bin Abdallah sun yi yunkurin shiga tsakanin gwamnatin tarayya da mayakan na Boko Haram.
To abu na farko, don cewa an samu nasara akan su ba zai hana su dinga kai waɗannan hare-haren ba. Duk lokacin da abun nan 'yan kungiyoyi sun fara waɗannan abubuwa, to daga nan zaka tabbatar cewa lalle an ci ƙarfin su sosai, ba na wasa ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan. To yanzu kuma sai batun makomar 'yan gudun hijirar rikicin da Boko Haram wato ya addaba. Idan an tuna kwanan nan, wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ciki har da hukumar Right, wato Human Rights Watch, suka yi zargin cewa wasu jami'ai na lalata da 'yan gudun hijira mata. To wasu daga cikin hukumomin da abun ya shafa sun mai da martani. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Mun karanta wannan rahoto, gaskiya mun yi jimamin mu kuma mun ji rashin jin daɗin sa, amma abin duba shine yanda ake gudanar da yanayin zamantakewar sansani. Akwai ma'aikatu kala-kala, kamar ana kiran su sectors ne. Wannan ya fada ne a ƙarƙashin kulawa ne na protection sectors, wanda akalla akwai ma'aikatu 40 a cikin su. A yanda suka fitar da alƙalaman, wasu abubuwan sun faru ne kafin ma a zo kamsin. Ba za mu iya cewa wai hakan ba za ta faru ba, kuma ka san zamantakewa irin na yanayin gudun hijira daidai yake da irin zamantakewa da muke a wajajen da muke a mahallanmu. Sannan kuma su waɗannan mutanen da abubuwan suke faruwa da su, ba sa iya fitowa suna nuna cewa yes ga abin da ya faru da su. Yawanci sai dai ka ga irin waɗannan ƙungiyoyin suke gayawa.
Na dai ƙoƙari domin ji daga bakin su kansu 'yan gudun hijira kan wannan batu, to amma sai gum da bakunan su, inda kowa ke ci gaba da gudanar da harkokinsu kamar haka. To sai dai kuma da tuntuɓe shi babban jami'in hukumar NEMA mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihohin Adamawa da Taraba, Sadu Bello, ya ce fa sufa a wajensu ba haka zancen yake ba.
Allah Ibrahim, shi mai zargi ya kamata in yayi zargi ya faɗi madafarsa, da su ce mana ga inda aka samu wannan aika su faɗi sunan sansanin. Amma mu a matsayinmu na jami'ai masu lura da wayannan wurare a Taraba da Adamawa, dai bamu da wannan rahoto, ba mu taɓa samun irin wannan labari ko sau ɗaya ba.
Kawai zama dai tuni kungiyoyi masu zaman kansu suka fara mai da martani game da wannan rahoto. Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Safar Group ya ma buƙaci ne da gudanar da kyakkyawar bincike kan lamarin.
Su maganan jami'an tsaro da suke masu fyaɗe, ina tabbatar maka wannan magana haka yake. Matan da ke gurin sun tabbatar da haka, kuma an hana su gaya ma kafofin yaɗa labarai. Su wajibi ne ga shi shugaban ƙasa ya yi abin da ya kamata.
Kamar yadda kalma ke nunawa, kawai yanzu tun bayan sun rikicin Boko Haram yau fiye da shekaru 6, sama da mutane miliyan 2 ne ma suka bar gidajen sakamakon rikicin na kungiyar Boko Haram. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, to mun samu rahoton cewa an fafata tsakanin manoma da makiyaya a garin Bangi na jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar, har mutane akalla 6 sun mutu. Za a ji cikakken rahoton a shirinmu na dare. Yanzu kan bari mu dawo nan Amurka, inda yakin neman zaben shugaban ƙasa ke dada zafi yayin da askin ya zo gaban goshi. Na tambayi wani tsohon edita a sashin Hausar Muryar Amurka, mazaunin Amurka kuma masanin siyasar Amurkar, Malam Shehu Yusuf Kura, ko yaya yake ganin wannan al'amarin, sai ya ce.
Wai, ai Ibrahim, su kansu Amurkawan sukan ce ma ba su taɓa ganin wani irin yakin neman zaɓe mai zafi, mai tsanani, mai ruɗarwa da kuma ɓacin rai kamar wannan ba. Na farko dai dukkanin 'yan takarar guda biyu manya, da ita Hillary Clinton da kuma shi Donald Trump, dukkaninsu ba farin jini ne da su ba. Mafi yawan mutane suna ganin cewa da dai ba su ɗin ba ne da an fi son haka, to sai aka yi rashin sa'a cewa su ɗin ne. To kaga kuma maganganun da aka ringa yi da kuma abubuwan fallasa da suka ringa yi wa junansu, da kuma maganganu da shi Donald Trump ya ringa yi, ya daɗa karya gwiwar mutane da kuma ganin cewa anya wannan zaben za a yi shi kamar yadda aka saba yin zaɓuɓɓukan da suka gabata cikin mutuntaka da sanin ya kamata. To yau dai gashi kaga bai fi saura sati ɗaya a yi zaben nan ba, amma kowa duk mutumin da ka tambaya a nan ƙasar, Allah Allah yake a gama zaben, saboda ba irin surutai da kacaniya da cacar bakin da ake yi mutane suke so ba. Saboda haka wannan zaɓe ya sha bamban, kamar yadda ka faɗa, na fara ganin zaɓe a nan ƙasar tun lokacin da aka zaɓi shugaba Clinton. To tun daga lokacin zuwa yanzu dai ban taɓa ganin zaɓen da yake ɓata mutane rai kamar wannan ba.
To duk da yake ka ce 'yan takarar biyu ba mai wani farin jini na zo a gani, in aka kwatanta da 'yan takarar da aka saba gani a nan ƙasar, waɗanne ne daga cikin manufofin Clinton ke burge ka, waɗanne ne kuma ba su burge ka, haka nan shi ma Trump?
To ita Hillary ko ba ka santa, waɗannan ma ba sa santa ɗin, suna cewa ta cancanta. Ta cancanta, ta zama matar gwamna, ta zama matar shugaban ƙasa, ta zama 'yar majalisar dattijai, ta zama sakatariyar harkokin waje, sannan kuma tana da kame kai, ba komai izo bakinta take faɗa ba, sannan kuma tana da girmama ma abokan adawarta, domin su kansu 'yan jam'iyyar Republican suna cewa sun ji daɗin aiki da ita a lokacin da take riƙe da waɗancan mukamai. Saboda haka ita a cancanta da kuma dacewa da kuma sanin aikin da kuma ƙoƙarin iya aikin, ita ta kai agar, ta kai bango, ta iya. Abinda kawai ita ake ganin tana da matsala shine mace ce da take da sirri, ma'ana ba ta so mutane su san me take ciki, ma'ana mutane ba su yadda da ita ba, saboda suna ganin kamar tana foye wani abu a game da ita ko game da iyalinta ko wani abu. Wannan ne yake sa mutane suke ɗari-ɗari da ita. Shin abinda ta faɗa mana ɗin nan da gaske ne, ko kuwa akwai yaudara a ciki, ko kuwa akwai rashin gaskiya a ciki? Wannan shine matsalarta. Shi ko gogon naka ba wanda iya da ma cewa ya cancanta ya tsaya. Domin shi bai taɓa riƙe wani mukami na siyasa ba, bai yi kansila ba, bai yi ɗan majalisar tarayya ba, bai yi sanata ba, bai yi gwamna ba, bai riƙe mukamin gwamnati ba. Sannan kuma ba shi da kame kai, ba shi da yi wa bakinsa linzami, ba shi da yi wa maganganunsa ya shafa musu mai sai laushi. Shi ba ɗan siyasa ba ne, kuma bai san siyasa ba, kuma bai iya siyasa ba. Abinda isa har ya ci zaɓe na tsaye da 'yan takara, saboda akwai wani gungu na 'ya'yan jam'iyyar Republican masu tsananin ra'ayi, waɗanda suke son a fasa kowa ya rasa. To su suka fito ga dangadan suka zaɓe shi har da kai ga wannan matsayi. Amma a batun cancanta, abin da ake kira temperament ɗin nan, halayya ko halaye, to shi kan ba wannan, ko 'yan jam'iyyar tasa suna cewa bai cancanta ba.
To za a ji kashi na biyu na wannan hira da Shehu Kura a shirinmu na gaba. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Sarfilu Hashim Gumel ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfila Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata inda gwamnatin jihar Adamawa Sanata Muhammad Umar Jibril Bindo sarda wannan mubi ke zantawa da Madina Dauda inda ya bayani game da wani shirin da ya kaddamar a jihar na baiwa manoma bashi domin inganta harkan noma. Kasancewar jihar na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke noma shinkafa a Najeriya. Ga ci gaban tattaunawar Madina Dauda da gwamna Sanata Muhammad Umar Jibril Bindo.
Takin nan da aka samu shin zaka sayar musu ne a ragaggen kuɗi ne ko domin na samu labarin taki yanzu a wasu wurare ma har ya kai 15,500 buhu guda?
Kware da gaske, in ka je kasuwa ba za a rasa ba 12,213, amma mun riga mun rage musu domin launching din raba takin, kuma na rage akan 5,500. Dole mu kyautata wa talakawa mu domin su suka zabe mu, kuma mun san yadda economy na Najeriya yake yau, ba kuɗin ne a kasa ba, so dole ne gwamnati ta dauki neman subsidy, kuma mun rage musu akan yadda nace 5,500 akan sa ne zamu sayar masa, kuma akan haka ma ake sayarwa yanzu.
To maganan bashin kuma shi ma wannan bashi da ka basu mai ruwa ne ko kuma a yadda aka basu haka za su mayar?
A'a, ba mai ruwa ba, yadda muka basu haka muke so su dawar mana da su. In sun dawar sannan sai mu ba wani group kuma na masu noman kuma haka, don shi yasa nace muke devolving, wato aje a bada bashi ya saki dawo mu ba wayin su, haka zamu dinga yi, domin dama shi manomi yana so ne dan capital kadan a hannunsa zai abunda zai taimaka masa, wanda in ka bashi 10,000 misali zaka zai je noma ya samu kusan 30,000-40,000, to in ya samu sai dawo mana da 10,000 mu sai mu saki taimakawa wani kuma, so akan haka muke tafiya yanzu.
To naji ka sa muhimmanci yanzu akan noman shinkafa. To banda noman shinkafan nan akwai kuma wasu hatsi ko kuma kayan wanda ake cewa kayan gwari, wato perishables, wanda za a iya cin su daidai lokaci. Su ma shin akwai wani shiri da ake musu?
Kware da gaske, kin ga Adamawa muna da ruwa kamar yadda kika sani, wato kusan daga Numan har Savannah har yazo nan, yazo Ngurore, yazo cikin Jimeta, yazo Yola, ya tafi can Yola South, dugoje ne gefe-gefe ruwan duk lambu ne a wajen, kuma dole ne mu taimaka musu, kuma muna program din su, domin shi commissioner mana agric kwanaki yaje yayi meeting da yan lambun, kuma sun gaya mana damuwan su, kuma muna kai tabbata cewa mun kyautata musu domin a ingiza harkan lambun din. Kusan daga nan ake irin su albasa, su tumatir da su tattashe aka kaiwa Kudu. Adamawa tana daga cikin waɗanda suke fi ba da wannan supply na wannan kayan
kifi. Kuma fa zancen kifi, akwai inda kake kokarin tallafawa matasa a gwada musu cewa suna iya dogaro da kansu?
Kware da gaske, kamar da nace muna da ruwa, ina ga dai a arewa nan banda Benue ba inda kai Adamawa, because cost din ɗaya ne. So kifi in kin je Numan, in kin zo Yola nan, maganan kifi ba sai an ga mutum ba, kuma duk matasa ne suke wannan aikin. Ba da dadewa ba ma muna so mu yi wani dan wani wato workshop akan yadda za a yi bunƙasa matasa su shiga harkan kifin nan da nake kai magana, domin yana da amfani kwarai da gaske. Ina gaban da Baga, wanda aka san Borno ne, kuma can kin ga maganan insurgents ya je ya hana ma duk maganan kifin a wajen aje a yi game. So yanzu karfin duk Adamawa ne da su Benue, wanda mu ne yanzu muke supply sauran kasar nan maganar harkan kifin, muna tsaye akai kwarai da gaske. Kuma ina so in dawo miki akan maganar takin nan, for the first time, wato wannan na farko ne a Adamawa wanda nayi kawo policy nace ba zai yu ana bawa yan siyasa allocation na taki ba. Shi yasa ake samun matsala, domin in ka bada allocation to za su je kasuwa ne su sayar. To na hana, nace dole ne a kaiwa talaka manomi wannan taki a kofan gidansa, wato kowani ward. Muna da ward 226 a Adamawa, kowani ward yanzu muna mun yi program za mu tura trailer daya na taki. So ka gani, wato kowani anguwa kenan, so duk wanda ya tashi zai cike anguwansa zai je saya taki, ba sai ka nemi wani ko ka je kasuwa ko ka nemi wani commissioner ko wani dan siyasa wanda aka bawa allocation ba. So da haka ne za a iya controlling din wannan farashin da muka bayar wanda kuma talaka zai samu amfani sa.
Gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammad Umar Jibril Labindo sauraron mu bike nan aka saurara a hirarsa da Madina Dauda. Masu sauraron mu anan zamu ja birki a shirin namu sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Madina Dauda da Chubahiro Diodone wanda ya hada mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
To a gaida na Gumel, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma saurare kuka aika mana.
Sakonmu na farko ya ce salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Shugaba Buhari da jam'iyyar APC mai mulki, wallahi idan kuka yi wasa kamar yadda tasirin Boko Haram ya illata jam'iyyar PDP, haka kuma yunwa za ta illata mulkinku, da fatan za ku gane. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Sai kuma wannan sakon ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna Allah wadai da harin da aka kai amma na makami mai linzami a birnin Makka. Ubangiji Allah ya kara kawo mana zaman lafiya da ƙarshen hare-hare a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya gaba ɗaya. Amin. Daga Sani mai lange-lange da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai kuma wani sakon da ya ce muna kira ga gwamnatin Najeriya da rundunar tsaron soji a Najeriya da cewa muna goyon bayan irin namijin kokarin da suke yi na yaƙi da mayakan kungiyar Boko Haram. Da fatar Allah ya basu nasarar yakar kungiyar da ma duk wata kungiyar ta'addanci a Najeriya. Amin. Daga Hamza Galadima birnin Kebbi da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma da Salihu Isa Fana. Sai kuma wannan ya ce zargi da kungiyar Human Rights Watch ta yi wa jami'an gwamnatin Najeriya na cin zarafin mata da 'yan mata da rikicin Boko Haram ya ritsa da su ta hanyar yi musu fyaɗe abin tirne da rashin tausayi. Da fatan za a gaggauta ɗaukar mataki akan masu wannan aika-aika.
To yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
‘Yan gwagwarmaya a India da Pakistan na kira ga gwamnatocin ƙasashen biyu da su rage zaman fargaban sojan da ake fama da shi a yankin, su kuma koma kan teburin shawarwari yayin da ake ci gaba da arangamomi a kan iyakar ƙasashen yau Talata. Ƙasashen biyu masu makaman nukiliya da ke sa'insa sun kai hare-hare a yankin Kashmir da suke takaddama a kai, abin da ke janyo fargaban cewa wannan rikicin ka iya kai ga wani yaƙin tsakanin India da Pakistan. Aƙalla mutane 19 wanda mafi akasarinsu fararen hula ne sun mutu a ɓangarorin duka biyu cikin makon da ya gabata, a cewar jami'an sojojin ƙasashen biyu. Sai dai rikicin ya tilastawa waɗanda ke zama ƙauyukan Kashmir gujewa mahallansu. Wata ƙungiyar farar hula mai neman a sasanta tsakanin India da Pakistan a yau ta faɗa cewa akwai damuwa akan ƙaruwar musayar wuta da kisan fararen hula da sojoji da ake yi akan iyakokin ƙasashen. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce tana aiki tuƙuru tare da hukumar binciken manyan laifukan ƙasar ta FBI game da binciken wasiƙun imel ɗin 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton. Wani babban jami'in ma'aikatar, Pierre Kadzik, ya aike da wata wasiƙa jiya Litinin ga shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai da suka fusata a kan sake tado batun binciken da hukumar ta FBI ta yi dab da za a yi zaɓe.
To, masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma ku gyara zama don sauraron shirin yau da gobe, wanda Usman Kabara da Maryam Bugaje da tawagarsu ke gabatarwa. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yani gabatarwa da Julie Lathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu Thomas Bernadette. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima.